Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma fi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage.
Kana talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau tara ga watan Agusta na shekarar 2022 zamu ci gaba da maudu'in makon da ya gabata akan halin da ake ciki na yanayin rayuwa a yau.
Kake Amina masu sauraron mu, kamar yadda muka fara kamu ku wannan tattaunawar a makon da ya gabata, zamu ci gaba a wannan makon.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu, sannan zamu ziyarci filin mu na kwalama.
Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Jama'a masu saurare, ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan irin halin da ake ciki a rayuwa a yau a zauren namu.
To amma da kai maganar tallafi, na san akwai tsare-tsare da na gwamnatin nan ta yi, duk da ba magana gwamnati muke ba, akan cewa an ba da tallafi na noma, inda har aka fara karfafawa manoma musamman na shinkafa, ganin cewa an riga an kulle hoda saboda a yawaitar da shinkafa. Amma sannu sai kika ga cewa shinkafar ma ta maye gurbin ta kasan waje, wato tsadarta ya kai kamar kana fiyan na kasan waje wanda aka sha wahalan jirgin wayewa, saboda bambancin su ɗan daƙiƙu ne na canji. Ba ganin da hannunmu a cikin sa matsan tattalin arziki, matsan rayuwa a tsakanin mu.
Gaskiya ina ganin akwai hannu, ma hannunmu ba shi bane babban abin dubawa. Wannan akwai abin da masu sanin tattalin arziki suke magana, duk lokacin da aka samu wani abu da ake cewa wato market substitution, wato abin da ake nufi da shi shine yanzu ne da kana
canjin kasuwanci,
yawa ba da kana cin na turawa, yanzu kana so ka ci na gida. So kuma a lokacin da aka ce ka sayi na gidan nan bai wadatar ba. So abin da ke kawo saukin abubuwa shine wato a ce supply for demand,
yawa
komin lalacin abu idan bukatuwan shi ya fi yawaitar shi sai yayi tsada, saboda a lokacin da kake nema da masu nema suka fi yawa, to dole masu sayarwa su masu daga kudin saboda kasuwan ta daidaita. To amma ina ganin insha Allah muna kan hanya, dama zamu zo wannan wurin, duk masu kallon tattalin arziki sun san zamu zo wurin da za a zo kusan tsadan su zasu zo daya, a lokacin da tsadan su zo daya sai kuma a zo wani lokaci da sai masu yawaitan ko masu noman shinkafa sai su sha'awa da yi, sai su ci gaba da sai su fada da yin shi, saboda suna samun kuɗi. So a lokacin wani lokaci zai zo Allah yadda abubuwa za su zo su sauka, muna sa ran haka.
Hafsa, mata dai ba a rafa su da kyale-kyale, zannuwa da sauransu. An ce yanzu zani fa sai ka dage za ka iya sayan atalmin a tabbata.
Rayuwa dai yanzu ta wuce tunanin bawa, saboda yanzu rayuwar da muke ciki sai dai mu tausaya ma kanmu, kuma ni a hinin rayuwa da yanzu muke ciki rayuwa kam tafi karfin dan adam. Abin da yasa na faɗa haka, yanzu in kin shirya kin ce bari ki fita ki taimaki kanki zuwa ki je ki ga ƴan uwa da abokan arziki, sai ki kasa, saboda babu halin da zaki iya zuwa. Sannan kuma cikin gida bai ci ba balantana ki ba mana waje, ina zaki iya shirin fita bari ki ga dangi. To zani kam yanzu ai sai dai ma ki dinga gani ga wance wacce ta isa, in takai in ko bata kai ba ma magana babu shi ai bani yanzu ki shiga kasuwa ki ce wai kin suwo shi kin zo har kina farin ciki kin gama cin na cikin ki tukun har da zaki je ki dauro zani ki zo ai ba a maganar zaccen zani zani ai yanzu sai ga wacce ta isa in ita ma ta isan kina in bata isa ba ita ma ce dai ta kalla balantana to ni ina ma daman da zaka je ka ci kana siyan zani
wato sannuwa sun yi tsada ce
sun yi tsada mana zanin da kike tunani da kin dora shi 2500 3500 yanzu su ne zaki tabbatar da kina jin ana maganar 8000 9000 in ma ɗan kasuwa sun saida ma ɗan gida sun shigo ki da ana ta ki dauka 11 to 11 na ina zaki nemo shi ki bada ina ma kudin yake ba sai ya samu ba rayuwa dai tafi karfin dan adam yanzu sai dai mu taya kanmu da addu'a da kuma yanayin shugabannin mu su taimaka mana
kowane lokaci akai magana dan Najeriya sai ce shugabanni su taimaka shugabanni ba mu da wani mafita ne mu ba mu da wani hanya
muna da mafita idan mun taimaki kanmu kuma su ma sun taimake mu amma taimakon yana daga gare su yawanci don in sun taimaka mana dukkan mu za mu taimaki kanmu yanzu yanayin rayuwar ne ki kalli yadda ƴaƴan mu suke zama babu sana'a yi ba sai kina da shi zaki ce a fita ai sana'a ba yanzu mai gida wata rana ma bai iya fita miki a cikin gidan saboda babu abin da zai hawo inda zai je ya nemo tukun a zo a ci a cikin gida
wato ba kudin mota ma da za a je nema
to ina yake ba sai da akwai ba ba sai da akwai ba sai dai ke in kina da abin yi ki gungunta ki gungunta a cin na safan in zai yi ma ki gungunta a cin na rana in zai yi kuma ya taimaka mana kuma da na dare
to amma wa'ansu kasashen idan an shiga cikin tsananin matsi dan adam an san shi da cewa idan aka kai shi bango a lokacin da yake neman makasa mafita ma'ana ina ne zan tafi in bari a kashe ni ko kuwa dai in samu in kubuta har yanzu malam Bello malam Muhammad Bello ba mu samu makan mu mafita a kan wannan matsalar da muka shiga ciki ba na matsi game da rayuwa
assalamu alaikum mafitar dan Najeriya na arewa kusan guda uku ce dai wanda aka saba da ita na farko noma na biyu kasuwanci na uku akwai kiyo shi dan Najeriya na arewa ya saba da wayannan idan muka auna shekaru baya da dama irin yanda ake dokan dabbobi daga arewacin Najeriya zuwa kudanci yau babu mafita ce a wurin dan adam a Najeriyance a arewanci idan muka dubi noma noman mu ya kare ba shi ba a maganar shi dan duk gonar da ake noma buhu 1000 a yau ba ma ta zuwa wajen baka iya zuwan shi tallantana a noma shi
wato saboda
akwai matsalar da muka kawo muke tattaunawa ko ba mu so duk halin da dan jarida zai magana da kai ko gidan radio zai magana da kai ko wasu za su yi fira sai sun kawo halin da muke ciki na tsaro a Najeriya ma arewa dole sai an yi hakuri da mu a haka don matsalar tsaro kana gudun ka je a kashe ka kaje ka tura masu aiki a kashe su ko a kama su a ce sai an bada kuɗi misali
so wato
dan irin waɗannan gona kan ba za su zo ba an dawo ana noma dan bakin titi inda motoci ke wucewa ana dan samun saki dan natsuwar zuciya kana tunanin cewa nan ko an zo kila kahin a zo ka dan samu ceto wannan gona kan kuma ba za su ci a noma buhu 10 buhu 5 buhu 15 buhu 20 ba
wato na cin gida kawai
na cin gidan ma bai isa ba tunda ai akwai wanda yanzu idan shekara ta kama da mana ta zo kamar yanzu zai noma buhu yanzu kamar ni ina noma buhu 130 da 20 na shinkafa a yanzu ban iya noma buhu 10 idan nayi buhu 150 din nan nakan cire buhu 10 sai in sa a guma a casa a maida shi tsaba sai a dura shi a buhu sai a aje gida na ana ci in nayi baki naga suna da bukata in ce a yi ba a basu wannan ni har na manta da ana wannan yanzu gaskiya dan nayi shekara kusan 7 ban yi wannan ba kiyo baya yiwa yanzu idan ka tashi daga Kaduna zuwa Sokoto za ka yi tafiya kilomita kusan 400 ne da wani abu amma ba za ka ga saniya da take kwara 50 ba akan titi wai ana kiyo lafiya babu kasuwannin kauye su talakai dogara da su kasuwannin binni da za ka zo ka kama shago naira 100 kana biyan haya 200-250 kana biyan haya shi mutumin da ke cin kasuwannin kauye yana da naira 50,000 yana da jari kuma a 50,000 din nan zai ci da mata biyu da yaya 10 dan in ya je kasuwan kauyen nan zai ga kaji da kwai da shinkafa da wasu abubuwa kubewa bushashiya an yi kaudan dankali da waye-waye ya su siyo da arha ya zo da shi gida yi wannan kasuwannin ba su zuwa balantana a cikin kasuwa
duk saboda
yanayin halin da muke ciki yanzu kamar irin jihar Zamfara akwai kasuwanni sama da 200 da wani abu ko 300 na kauyaku wanda ba ka isa ka je ba karshe ma ba su ma an share su kaman ba a taba kafa rumfa ciki ana cin kasuwar wajen ba da ko in ka je zaka samu masu mai hatsi ya kawo mai awaki ya kawo mai kaji ya kawo mai dusa ya kawo mai kaza bangaren abinci kenan zaka tarar masu gwanjo sun zo masu yaduka sun zo masu kayan manja sun zo masu kaza sun zo duk dai bangaren kayan masarufin rayuwa masu kayan provision sun duka daga binni kwali kwali sun loda mota sun je sun ci kasuwa da mata ya sun dawo yau sama da shekara 13 ba a wannan to dole ne mutane su fada cikin kunci kuma mafitar da ake nema ta gagar samuwa saboda tunaninka kokolwarka mata kulli ta ina zaka fara me zaka yi
kuma gashi shi kenan
abin da kullum abin da yake faruwa kenan kuma abin da ka sani kenan ni na san akwai mutanen da ada wallahi kan tela suke duka su sa abuhu bodin tela yana kauye yana kasuwar kauye akwai wanda yana da bodin tela biya gari dan misali yau a ce yau Lahadi kasuwar dan gulbu tana ci gobe Litinin zaka isko akwai kasuwa a Bagega ranar Talata akwai kasuwar Mafara to ka ba kasuwar Mafaran ba akwai irin kauyukun kasuwanni irin su Malele su Mirere su abunan Mutunji ranar Laraba kasuwar Mutunji take ci ranar Alhamis akwai kasuwar dan Kurmi ranar Juma'a akwai kasuwar dan Sadau wannan duk ina lissafa maka kasuwanni ne na Lungu wanda sai ka yi tafiya cikin daji
haka
kilomita 200-250 cikin daji daga Birni kamun kaje ka ciwo kasuwa ka dawo lafiya
amma
yau da matsalar wannan kasuwannin babu wanda take zo
gade maganar ta zo
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe zamu koma zauren tattaunawar namu
bari mu danganta duk wannan bayani da kai da maganar ke faruwa a cikin gida shin ya zamantakewa aure da kuma rikon aure a wannan lokacin cikin wannan halin da ake ciki
rikon iyali dole ne ya tsanani a yau ko baka yadda ba dole ka yadda ko dan wayannan maganganun da muka shimfida a baya dole rike iyali ya wahala domin ba abin da yake rike iyali kaman ciyarwa idan mace da ƴaƴanta suna samun abinci su ci su koshi na farko hankalinta dole zai kwanta ko da mai gidanta yana saba mata in ƴaƴanta suka cika cikin su daga suna wasa hankalinta zaka ga ya kwanta mace haka take a gida amma bata koshi ba danta bai koshi ba babu abincin safi da daddare in tana bacci in ta farka zata tuno sai ba abun karyawa kuma ba lalle bane mijin nan ya dauki kuɗin da za ta sai abinci ta ba ƴaƴanta isa su ya ba ta su koshi tana da wannan yakinin da rana babu hasali akwai matan da yanzu suke tura ƴaƴansu gidajen yayin su dake aure ko kannan su ko yayin yaran in wata ta yi aure ce je wurin wance ko ta yi abinci ku samu ku ci akwai su suna da jiwa muna gani so jiwa zaka ga sun zo in suka ganka da dan rufe asiri sun zo sun turo yaro da kwano kana ji suna tambayan matarka mama mu ta ce in kin danyi abinci ki san mana dole ne wannan kuncin yayi wahala na cikin gida saboda rashin hanyoyin samu abincin sun yi karanci
wato kina za a iya samun yawaitar sake-sake kiyaye
dole ne a samu yawaitar sakin aure da fada da rashin zaman lafiya a tsadar rayuwa ta cikin gida dole ce yawa saboda hanyoyin samun maza sun tushe babu babu fa
akwai hatsari a ciki
babu idan aiki kake na gwamnati albashin ka baya zuwa kan kai banan ba ina magana bane don muna magana ko gwamnati ko a soki gwamnati in abu ne wanda ya ma zama al'adance mun saba da shi
kuma ga shi duk da
ma'aikaci ya ce maka naira 30,000 yake karba yau shekarar shi 20 yana aiki baya da wani abu da yake da shi yake samu daga bangaren gwamnati da zai iya rike gidan shi so dan haka in dan kasuwa ne kasuwancin ya tushe don haka dole ne a samu matsala yanzu ga laborori nan magidanta da samari aka sani da aikin laboranci dan tanan ne suke koyon rike kansu labura an san shi a bangaren samari ne aikin burkila aikin kafinta aikin waye waye kaga ana haka gota ana kaza matasa ne amma yanzu duk wanda ka gani namiji ne mai iyali in ka tambaye sai ka ji ace maka mata na biyu mata ta ɗaya yaya na shida mata ta uku kaza 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 sune suke rayuwa a harkar laboranci a dole to dan haka dole ne sakin aure yayi yawa dan ciyarwa ta yi karanci ita kuma ciyarwan ita yunwan nan da muke gani babbar masifa ce a wurin ƴa mace saboda yunwa tana sa mace ta yi abubuwa da yawa mafi karanci mafi sauki kun fada da kai da ita kuwarware a cikin gida shine mafi karanci
wasu irin hanyoyi da dabaru za mu iya bi domin sassauta halin kunci da ake ciki da kuma daidaita tsakanin iyalai ma'ana a daina samun matsaloli na cikin gida mu samu mu yi haƙuri kuma mu manage da abin da Allah ya bamu
ya kamata mu tausaya ma kanmu tsakaninmu shine mafita na farko wani abun akan ce gwamnati to mu daga kanmu mukan fara taimaka ma kanmu mu samu mafita domin kamar yanzu maganan tsadan abubuwan nan wallahi wani abun mu muke dora ma kanmu wani abun bai tashi ba mu ne ɗan kasuwar mu da mu kanmu ba mu tausaya ma junan mu yanzu kamar alal misali abinda ka duba a da idan kika siya kanwan naira 100 zai kai miki kusan wata uku wata
zai kai shekara
sai kai shekara
to da naira 10 ake zuwa
naira 10 ake
kuma sai ki wata da ita
sai ki wata da ita har ma ki sama makotanki to amma yanzu abun mamaki idan kika je siyan abun sai ki ji wai mai kanwa yana kawo miki maganan dala kike ji mai gishiri yana kawo miki maganan dala mai rake yana kawo miki maganan dala ke mai abun nan shashaka ta cikin gida tana kawo miki maganan dala to ba mu tausaya ma kanmu ba kai ya zamu samu mafita
ai mallama ba ki san wani abu ba irin kayayyakin gargajiya da muke da su su goruba ne su zo gare da sauran su da an ce likita ya ce wannan yana da muhimmanci yana da amfani
to
in da na naira 50 za ku ci da ke iyalin ki ku koshi
to
in Allah ya daga ranar shafa ma 500 zuwa 1000
to yanzu zogala hajiya yanzu zogala dai shine aka dauke shi kamar mafi kankancin abinci
saboda ko a bayan daki
ko a bayan daki ya taso to yanzu zogala local zogala ya kai 800
busashe
kuma shi kuma sai an mishi ma ammaja an hada shi da wasu didiga to kinga ko daga nan mu ba ma taimakon kanmu sannan sai an yi magana a ce wai gwamnati yanzu misali gwamnati za ta shigo cikin ɗakin ki ta yi miki shara ne ai sai za ki tashi ki share ɗakin ki to me zai hana mu mu tallafa ma kanmu mu taimaki kanmu sannan gwamnati ta taimake mu mun san cewa ana wahala kuma hanyoyin da muke bi mu samu ji an toshe shi amma ya kamata ya kai abun farko mu da muke zamantakewa da ƴan uwanmu mu fara tausaya ma kanmu muka fara tausaya ma kanmu sannan na gaba da mu tausaya mana Allah kuma zai tausaya mana
wato mu sassauta mu
dinga sassauta ma junan mu kamar saboda yawanci yanda farashin abubuwa ke haifawa wallahi wani in kaje daga tushen maganin bai tashi ba yanzu misali masaran da ake ci da su gyada tuba daga daji ake dauko su ba ko fadawa suke yi ai a dajin ake shuka su kuma ana zuwa ai ba ko ina ne ba wai an ce ko ba anan wai muna goyen bayan gwamnati bane a'a ba wai an ce babu insecurity bane akwai shi amma mu ma muna contributing da muke tsanata ma junan mu
yanzu mafitan mu guda ɗaya ne gwamnati ce kadai za ta iya taimaka mana akan yanda za mu samu damar mafita abin da yasa nace gwamnati gwamnati za ta shiga ne tsakanin abin nan ta sa mutanen da za su dinga sa idanu suna dubawa cewa wannan abu in an yi bi haka an samu sauki akan wannan in an bi wannan za a samu sauki akan wannan to shine kawai mafitan da za mu samu amma in ba haka ba ba mu da wata mafita sai dai kawai mu tausaya ma kanmu
kuma saurare kafin mu karkare shirin namu zamu lika filin kwalamar mu inda wakiliyar mu Binta ta gayyato mana bakuwa da za ta gabatar da ita
Misrano, barkanku da sake saduwa a wannan zauri namu ma har ilahi muna tare ne da Hajiya Habibu Muhammad dake Sabon Gari wanda za ta gabatar mana da girki uwar gida amarya da duk wanda yake iya saurare ya biyo mu don jin me Hajiya take dauke da shi a wannan mako.
To jama'a assalamu alaikum. A wannan mako muna son mu koya muku yanda ake yin soup na Irish.
Wato dan miya dan kaman farfesu ke
yawa, kaman dan farfesu ne Irish ne da kaza. Abubuwan da muke son uwar gida ta tanada na farko uban tafiya shine Irish.
Wato dankali,
dankalin
Turawa. Wanne ciki na Turawa?
Eh, dankalin Turawa. Yana da kyau uwar gida kiga to wannan dankalin Turawa ne ya kamata in yi da shi. To ke kuma uwar gida ana ki fasahan da basiran sai kiga to me ya kamata yau in canza wannan dankalin ya zama. Ba wai dole sai dai a soya shi dankalin a ci shi da kwai ba. Sai ki zauna ki tunani to yau wannan dankalin bari mishi farfesu, in yi farfesun dankalin.
Shi dankalin ne yake farfesu.
Eh ana farfesun dankali idan kika abinda ake bukata in zaki farfesun dankali zaki samu dankalin ki na Turawa na daya na biyu ki samu dan naman kazan ki samu dan tattasan ki dan atarugu albasa dan shi ba dole sai an sa mishi tumatur ba
amma Hajiya kin fice kaza
ni
wannan miya ai ta manya ce
a'a talaka ma yana iya ai ba dole sai da kaza ba
to
ana iya canza mata bai yanayi mamadin kaza sai ya koma koda da kwai ne kike son ki yi shi
to
zaki iya neman kwanki amma kwan sai kin dafa
na gani
amma yanzu bari mu fara muku bayani yanda zaki yi da shi da kaza ina so sai in kawo bayanin yanda koda canji
eh
zai iya samuwa sai a canza shi ta wani hanya to in yanzu kina da kin samu kazanki kika ba gyara kazanki uwar gida kika samu kwanaki mai kyau kika zuba kika wanke shi sai ki dauko tukunyanki ki daure idan kazan ta Hausa ce tunda yanzu mutane wasu zaka ga sun fi amfani da kajin mu na Hausa wasu kuma zaki ga sun fi amfani da kajin Turawa to amma in so samu ne in an samu kajin Hausan to fa lillahi alhamdu abin da dai Allah ya ba mutum in kuma kajin Turawa ne to duka dai alhamdulillah duk wanda aka samu zaki zo ki fere dankalinki idan kika fere dankalinki sai ki yanka shi kowane guda ɗaya zaki iya yanka shi kaman kashi hudu idan kika yanka kowanne kashi hudu idan manya ne sosai zaki raba shi kaman shida shida idan kika raba shi da shida zaki zo ki wanke dankalin ki bayan kin fere kin yanyanka ki kwashe ki samu kwano mai kyau ki zuba ki rufe abinki ki dauko tattasan ki da atarugu dan daidai yanda zai baki taste din da kike so yanda mai gida zai iya yiwa mai gidan ki ba mai son yaji bane daidai yanda kika san abin da kike sawa a cikin girki kake cika ki samu tattasan ki da atarugu da albasa da dan kayan kanshin ki to akwai wani ma sirri da ku mata ba kwa ganewa shine uwar gida akwai citta da kanumfari da dan iyan miya akwai wani dan abu kaman gyadan miya ake ce mishi zaki dan same shi ki bare su ki hada su ki dake shi idan kika dake idan mijinki mai son tafarnuwa ne to ki samu wannan tafarnuwan ki dan bare shi shi ma ki saka a ciki ki daka wannan spices da kuka ji ake magana akan
eh kayan kanshin nan
to wannan spices ne naki na daidai karfin ki ba dole sai kin sai wance me ta
na kanti ba
idan kika samu wannan kika dake su kika hade su kika samu container bayan kin daka sai ki dan baza shi ya sha rana in ya bushe sai ki kara daka shi sai ki tankade sai ki zuba a cikin container to ke ma haka zaki dinga zazzago shi ana wannan spices ina kika same shi sai dai ki dariya ki dinga sun ai fiyo shi mai gida mai gida ya dinga wai menene wannan kike sa ni
dan wato yana ƙara wa girki armashi
yana ƙara mu girki armashi to idan kika samu wa'annan abubuwan kika aje a gefe to bayan ga jijjigen kayan ne kikin ga dankalin ki ga kuma naman kazan kikin jera shi a gefe sai ki zo ki sa tukunyen ki akan wuta idan kika dora tukunyen ki akan wuta to zan muku bayani a kashi biyu wasu suna da son soyi abu zaki ga wata uwar gidan ita ta fi son ta soya kayan miya kafin ta saida wata kuma zaki ga baki ga an ce wata sai ta gama miya take jefa
kake goma kaza ko wani
kuma a cikin ta to kin gani to haka abun yake to wannan idan kika soya kika samu wancan spices da na gaya miki kadan zazzaga shi a ciki kika soya da shi daga makota in aka jiyo za a zo a ce wai shin wancan ne take dafa
ni ko kuma Alhaji ya sake sabuwar amarya
ne Alhaji ya sake fadi to irin haka zai iya faruwa to idan kika soya kayan miyan ki ya soyu sai ki dauko wannan kazar taki sai ki zuba ta sai ki faida sanwan ki kai sa ruwan daidai da abinda zaki dafa
to
ba a cika mishi
to an ce kuma da mai dankali bai san ruwa
eh dankali baya
kadan ma ya ishe
shi eh ruwa daidai zaki sa in kika dauko wannan naman kazan
danyen naman kazan
danyen naman kazan sai ki zuba shi a cikin wannan ruwan kayan miyan da kika soya sai ki rufe shi sai ki dauko kuma wannan dan spices da kika soya
kayan miyan
wannan kayan kashi sai ki dan dada watsawa kadan akai sai ki mayar ki rufe ki bude ki dubu kina bude ma wani kanshin ne zai sake tashi da ya shiga makota sai ki ji ana to jama'a ku a dai shiga makotan nan a gani me ke faruwa
miyo na tsinkewa
so idan ya tafasi kika bude kika ji wannan kankashin na bugo kike ma sai ki dauko wannan dankalin sai ki zuba akan wannan naman kazan sai ki juya in kika dan motsa shi sai ki mayar ki rufe to idan kika mayar kika rufe shi kuma kwata-kwata dankali bai da wuyan nuna ki duba ki ga in ya nuna sai ki sauke ruwan zaki ga shi dai bai yi kauri da yawa ba kuma bai tsinke miki da yawa to uwar gida kuma ya danganta da yanayi da ake ciki na rashin babu dinnan yanayin garin to ba dole sai an yi da wannan kaza ba akwai kwai to idan baki da halin wannan kaza kake ce to wannan girki na masu kudi ne a'a talaka ma yana iya ci don ko dankalin ki na 200-300 kika siya zai miki zaki iya siyan mamadin kazan zaki sai kwai in kika sai kwanki zaki dafa in kika dafa kwanki zaki bare shi zaki iya zuba dankalin in kika dan fa dankalin mijoci sai ki dauko wannan kwan naki sai ki zuba a ciki to bambancin da za a samu aka samu kenan akan kaza da kwai ba dole sai an yi na kaza ba to shi ma wannan in kika yi kin gani abu ne mai amfani a jikin mu saboda kwai ai shi kwai ma in so samu ne ana son mutum a rana ya kasance koda guda ɗaya ne kadan ci shi to kuma yanayin gari ya zo abubuwa ga yanda suke in ka sa dan kwanka in ku biyu ne ko ku uku ne aka dan jajjefa mu kowa daidai shikenan in ma ba halin daidai din zaki iya sa mutum biyu daya in kika sa in kun dafa za ku yanka abun ku kowane mutum biyu sai su raba guda daya daidai karfin ka haka za ka yi
to Hajji Habiba shi wannan girki haka na ake shan shi a matsayin sarrafar besu ko ko za a iya ci da wani abinci
eh wasu sukan iya a matsayin shi na farfesun wasu zaki ga sun dafa farin shinkafin su ko kuma jollof sai su dan zuba shi akai su ci amma kuma haka nan ma kina iya cin shi to ki gaya mun mai gida ya dayatar da irin wannan addagana to me zai faru
sai fasan girki
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya